adalcin farko da ya kamata kai tsakaninka da Allah da ya halicce ka. Adalci na biyu tsakaninka da kanka. Kai kanka ana so kawa kanka adalci. Kakka azabtar da kanka. Kakka kashe kanka. Kakka wulakanta kanka. Kakka tozanta kanka. Kakka zubar da mutuncin kanka. Kakka zubar da darajar kanka. Kakka zubar da kimar kanka. Kakka jawo kanka ciwo. Kakka jawo kanka halaka. Kakka jawo kanka musifa. Kakka bar kanka cikin tashin hankali da ganganka jefa kanka. Indai ba kaddara ce ta Allah ta jefa ka ba, da kanka kakka jefa kanka cikin halaka. Wala tulqu bi anfusikum wala tulqu ila tahaluka. Wala taqatulu anfusakum wala taqatulu anfusakum. Kakku kashe kanku. Ashe Allah yana son ka, baya son ka kashe kanka, baya son ka azabtar da kanka, baya son ka wahalar da kanka. Daka Ibn Qayyim yace ka kiyaye wa kanka abu goma. In ka matsu kana jin bayan gida, ka je kai domin rike shi ba wata maslaha. In ka matsu kana jin fitsari, ka je kai domin a rike shi ba wata maslaha. In ka gaji ka huta, ci gaba da aiki bayan ka gaji, azabtar da kanka ne. In ka ji bacci ka kwanta, rashin yin baccin shi ma wata musifa ce. In kana jin yunwa ka ci abinci, in kana jin kishirwa ka sha ruwa. Yace in ka ji amai kai, in ka ji harazuwa kai, in ka ji kumallo kai, in ka ji atishawa ta taho kai, in ka ji hamma ta taso kai. Duk wani abu da rike shi a jikinka ko rakin shigar da shi, kamar abinci da abin sha, ko rashin fitar da shi zai cutar da kai, kada ka halaka kanka. Kai na daga cinye wa kanka adalci ko a rana kake, ka ga rabinka a rana, rabinka a inuwa, to ka yanke shawara kai rana gaba daya ko kai inuwa gaba daya. Domin barin jikinka da ke cikin rana yana karɓar wani sako daban, barin jikinka da ke cikin inuwa yana karɓar wani sako daban, to baka wa kanka adalci ba. Haka nan idan kana tafiya takalminka ya tsinke, to kada ka tafi daya a cikin takalmi, daya a wajen takalmi. Domin yin haka zai zama kafar da take cikin takalmi ka mata adalci, wacce ba ta cikin takalmi baka yi mata adalci ba. Sai aka ce ko ka cire gaba daya ko ka sa gaba daya, saboda a samu adalci hatta a jikinka. Ka daidaita komai, domin koshi mai yawa musifa ne, yunwa mai yawa musifa ce, dadi in yayi yawa musifa yake zama, wahala in ta yawa musifa take zama. Saboda haka komai a daidaita shi tsakatsaki, shine ake son ka wa kanka adalci. Sannan ka je gidan wani ka dauko ɗan wani ka aura a matsayin mata, ka rabo ta da danginta da ƴan uwanta da iyayenta, ka kawo ta inda kake so, a unguwar da kake so, a gidan da kake so. Ubanta ya rene ta, ya ba ta ilimi, ya ba ta tarbiya, ka je kai sallama, ya yadda da kai, ya aminta da kai, ya dauko amana ya danka maka, to wannan mata kai mata adalci. Ka kula da ita, ka rike ta da kyau, kayi fata kai ma in ka haifi ya, in ta je gidan wani ai mata riko mai kyau yadda ka rike ɗan wani da aka baka. Kayi fatan a rike ƴakka haka. Idan ka haifi ƴaƴa, zaka ga akwai maza, akwai mata, akwai masu kokari, akwai marasa kokari, akwai masu lafiya, akwai marasa lafiya, akwai ƴaƴan waccan da ƴaƴan waccan, akwai kan manya, akwai kanana. Duka waɗannan ya su ake ka ja su a jiki a matsayinka na uba, kai musu adalci. Kowa ka aje shi inda ya kamata a aje shi, ka bashi abin da ya kamata a bashi, kai masa abin da ya kamata ai masa, gurgurdan bukatarsa, gurgurdan matsayinsa, gurgurdan kaza. Ba daidaitawa ba, adalci daban, daidaito daban. Shi adalci kowa aje shi inda ya dace, koda wannan zai samu goma, wannan ya samu biyu, amma aka duba aka ga mai biyun nan daidai bukatarsa kenan, mai goman nan daidai bukatarsa kenan, to shine adalci. Misali kana da mata guda biyu, ɗaya mai jiki ce doguwa, ɗaya kuma gajeriya siririya, sai ka kira wata tela kace auna su ai musu hijabi. Da tailor ta zo, sai ta auna wannan, tace wannan za ta ci yadi 8, wannan kuma za ta ci yadi 3, to wannan shine adalci. Sai a duba jikin waccan, ai ba ta yadi 8, a ba ta kudin dinkin yadi 8. Sai a duba jikin wannan, a ba ta yadi 3, a ba ta kudin dinkin yadi 3. In an duba kudin za a ga ba su daidai ba, in an duba yadin za a ga bai daidai ba, amma kuma an yi adalci. Bambancin daidaito kenan da adalci. In ko kace adalci zaka yi, sai ka ce to ke zaki ci yadi 8, ke 3, to barin baku 8-8, saboda daidaita ku. Kaga waccan ka kara mata 5 inda ba ta bukata. Ko kuma ka ce to barin muku adalci, barin baku yadi 3-3, to kaga waccan sai ta cika 5, wannan kuma ka ba ta daidai. So ko ka ba waccan yayi yawa, ko ka ba waccan yayi kadan, to adalci shine a ba kowa daidai bukatarsa. Mai cin malmala biyu a bata, mai cin malmala ɗaya a bata, ba za ta ci ai tunda tana cin malmala biyu, ko ba zan iya cinye malmala biyu ba sai ka bani malmala biyu. To wannan shi ake kira musawat. To musulunci ba musawat yake kira a matakin farko ba, al-adlu wada'u shay'i fi mawdi'i, a aje komai inda ya kamata a aje shi. To wannan shine adalci. kowa a duba wannan ya tafi kaza wannan mace ce ga haƙinta wannan mara lafiya ne yana yawan zuwa asibiti ana bashi kuɗi wannan yana kaza to kowa sai a aje shi inda ya kamata da inda ya dace da abin da ya dace da shi to wannan shine abin da musulunci yake kira ayi na wato ainihin wato adalci haka na adalci tsakaninka da sauran mutane da suka yadda da kai ko suka baka karantawa ko suka baka wa'azi hatta malamai an wajabta malamai su yi adalci su faɗi gaskiya yadda Allah ya saukar da ita ba tare da san rai ko san zuciya ko kallon wani ko neman wani abu ko tsoron wani abu ko kuɗin wani abu ba an wajabta shugabanni su yi adalci mulkin da Allah ya ba su ni'ima ce kafin ya ba su ya ba wani bayan sun wuce ma zai sake ba wani wannan mulkin da aka baka gwaji ne aka yi maka a ga ya za ka yi da mulkin nan ya za ka yi wajen adalci wajen tafi da mulkinka da kuma aje komai inda ya dace na amana kuɗi da tsaro da lafiyar jama'a da aka baka in an baka malanta haka in an ce kai ne shugaban kasuwa ko kai ne shugaban kungiya ko kai ne shugaban dariƙa ko kai ne shugaban unguwan nan to kai ma aka yi adalci gwargwadon wannan matsayin da aka baka alƙalai a kotuna suna su ma ya fi hatsari domin mutum ya tsorata ko ya firgita ko aka zalunce shi ko aka cuce shi ko aka ci haƙƙinsa ba shi da inda zai kai ƙara sai gaban alƙali to idan alƙali ya zama zai iya tsayawa tare da wanda aka zalunta ya karɓo masa haƙƙinsa ya karɓo masa damansa to al'umma za ta zauna lafiya amma lokacin da cin hanci da rashawa ya shiga cikin mahukunta ya shiga cikin alƙalai to al'umma sun riga sun lalace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama tinkan aje lahira ya kasa alƙalai uku yace kashi biyu duk suna wuta ɗaya ne zai shiga aljanna saboda duk mai alƙalanci ya ji a wani kaso yake yace duk alƙalin da ya san gaskiya kuma yayi aiki da ita ya gano wannan shi yake da haƙƙi kuma ya dau haƙƙin sa ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun daga duniya an bai certificate din aljanna alƙalin da ya gano mai gaskiya amma sai ya dauki gaskiyar ya bawa wanda bai cancanta ba to tun anan an masa certificate din wuta alƙalin da bai ma tsaya ya san shari'ar ba jahilin alƙali ne bai ma san wa yake da haƙƙin ba bai ma yi bincike ya gano wannan ne da ya kawo ƙara ko wannan da aka kawo ƙara wane ne mai haƙƙin bai ma tsaya yi bincike ba yake yin hukunci da jahilci to ko ya bawa mai haƙƙi haƙƙinsa da jahilci wannan alƙali shi ma an bai certificate din wuta saboda haka kun ga ashe akun abin akwai hatsari da masu aikin wato ceton jama'a da masu aikin tsaro da masu aikin alƙalanci da masu aikin lauya da masu aikin jami'an tsaro kowa yana cikin hatsari idan ya sa son zuciya cikin haƙƙinsa gwamnati za ta baka uniform ta baka bindiga ta baka kulki ta baka albashi ta baka mota kuma ka zo kana cuta waɗanda aka saka a ciki ba gwamnati za ta baka office ta dauko mota ta baka ta kawo kuɗi ta kawo hukunci ta baka kuma a kawo ƙara gabanka ka zalunci wanda aka kawo ƙara ba saboda haka wannan abin idan ya tsaya a tsakanin wallahi adalci ya zauna za a zauna lafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake masu adalci suna kan wani munbari munbarin kuma na haske ranar alkiyama munbari za a yi kuma munbarin haske ne gaba ɗaya aka dunkule shi aka lelaye shi aka cure shi aka mai da shi munbari sai a ce duk wanda ya adalci to yazo ga gurin zama yace innal muqsitina inda Allah masu kamanta adalci a gurin Allah alama nabira min nurin suna kan wani minbari shi kuma minbarin haske ne aka dunkule shi aka cure shi aka yi minbari da shi kaga ta gani minbarin haske ba fa wani madda bane ba gold bane a'a haske da kake ganin sa dinnan da ba za ka iya kama shi da hannu ba to shi Allah ya dunkule mai da shi minbari za su je su zauna akai an yaminin rahman kuma suna daman Allah ar-rahman sai annabi ya ce wakilta ya dai yamina amma ko ina ka zauna a wurin Allah a dama kake allazina ya'diluna fi hukmihim wadanda suke kwatanta adalci a hukuncin su wa ahlihim a cikin gidansu ma ƴaƴansu da matansu suna kwatanta adalci wa ma walu da kuma nauyin da aka dora musu suna kwatanta adalci wajen gudanar da wannan haka shan muhammad bin salih usaimi yake cewa adalci wajibi ne a cikin komai sai dai a cikin haƙƙin masu shugabanci yafi ƙarfi yafi cancanta yafi girma yace domin yin zalunci daga bangaren masu mulki yakan kawo rashin zaman lafiya yakan kawo a kyamace su ai musu tir har a wayi gari zaka ce ya Allah kai wa shugabannin mu ka taimake su to ne ce kaji mala ya lalace a wayi gari ko ina kaje a duniya ana wa shugabanni addu'a amma mu da kaji Allah ke mutu shugabanci ce aya saboda me in aka maka ba daidai ba sai shugaban ya fita daga ranka ko fatan alheri aka masa sai ka ji ba dadi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu waɗanda suke kwatanta adalci a cikin hukuncin su da kuma wato iyalansu da kuma abin da aka dora musu na shugabanci suna kwatanta adalci to shine shek yake cewa idan aka samu adalci to za a samu wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kun ga adalci wallahi ko kafiri yake yin sa sai ya zauna lafiya yace kun ga zalunci wallahi ko musulmi yake yin sa ba zai zauna lafiya ba yace idan wanda ba shi da rabo a lahira ya kwatanta adalci sai a zauna lafiya ko da a wurin Allah bai da rabo in yayi adalci sai Allah ya zaunar da shi lafiya a duniya ko da in yaje lahira wuta za a saka shi ma'ana kafiri kenan wanda bai da rabo a lahira in yayi adalci sai kaga an zauna lafiya shi ko musulmi yace komai imanin sa in yana zalunci sai kaga al'amari ya lalace ko da ko yana da wani imani tsakanin sa da Allah amma zalunci zai iya kawo masa matsala a shugabancin sa saboda haka mu kwatanta adalci mu rike adalci adalci bai da addini bai da kungiya bai da dariqa bai da mutum kowa aka ga haƙin sa a bashi yadda ya kamata to muna fata Allah ta'ala ya gina adalci a cikin zukatan mu ya sa mu yi wa duk waɗanda suke karkashin mu adalci kuma waɗanda muke karkashin su Allah ba su iko mu wasi mana adalci domin adalci in ya ginu daga ƙasa zai yi sama Allah ya sa mu sauke haƙin Allah akan mu na bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da abokin tarayya ba mu sauke haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama akan mu na hanyar yi masa biyayya da nuna masa kauna wacce ba za mu kaunaci wani a duniya a cikin halitta Allah kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za mu bi wani a duniya a duk duniyar nan ba wanda za mu masa biyayya 100% in ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma duk wani mutum a duniya za mu masa biyayya ne gurgurdan abin da ya bayyana daga gare shi na gaskiya in mun ga abu kuskure mu kibin sa amma wanda za a bi 100% kamar yadda Imam Malik yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya daukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai a ƙarshe ina kira ga al'umma musulmi da mu saka ƙasar Iran a addu'a Allah ya ba ta nasara akan yahudawa waɗannan yahudawa da suke shirin shafe Iran daga doran ƙasa gobe kuma za su koma kan Saudiya jibi za su iya komawa kan Pakistan gata za su iya komawa kan Turkiya dama ƙasashe masu ƙarfin a duniya waɗannan guda hudun ne Pakistan Iran Turkiya Saudiya to duk a mafdin su za su share waɗannan gaba ɗaya to kan mu yadda dan muna sabani da su a wani bangare na addini ya sa muna gani a afka musu mu yi murna ko mu ji daɗi ko mu goye baya gobe kan mu za a dawo akwai dalilai guda hudu akwai dalili na shari'a dalili na shari'a shine dukkan musulmi dan uwan musulmi ne koda akwai sabani a musuluncin su dalili na biyu in ma muna da sabani da su suratul rum ta sauka lokacin da suratul rum ta sauka fada ake yi tsakanin Iran lokacin suna maguzawa da kuma Italy rum lokacin su kuma suna kiristoci sai fada ya kaure tsakanin su da fada ya kaure sai din maguzawan maka sai suka goyi bayan farisa a lokacin suna maguzawa su kuma din musulmi sai suka goyi bayan rum tunda su kuma kiristoci ne saboda da ba ma guje da kirista an ana fada to ai kirista ya fi maka ba ma guje domin shi a kalla ya yadda akwai Allah ya yadda akwai manzanci ya yadda akwai kaza sabanin ku da shi akwai wata fuska da za ku iya haduwa amma wancan ba inda za ku hadu da ba ma guje sai Allah ya saukar da suratul rum ya nuna goyen bayan da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka bama Rumawa Allah ya goyi bayan har ya musu bisharar cewa zai taimaki Rumawan akan maguzawan yace alif lam mim gulibatur rum fi adnal ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu almu'minun binasrillah yansuru man yasha ashe taimakon da Allah ya bawa Rumawa wanda suna kiristoci akan Farisawa a lokacin suna maguzawa ya faranta wa muminai rai saboda fada ne tsakanin maguzawa da kiristoci sai musulmi suka goyi bayan kiristoci saboda sun fi kusa da su fiye da maguzawa to wannan shine dalili na biyu dalili na uku shine dalili na zamantakewa waɗannan mutanen rarraba kan jama'a suke makiyan kowa ne su kowa suka samu shafe shi zasu to idan suka kaima wani hari kace ai wanda ake kaiwa harin nan ba dawo bane to shi ma lokacin da aka kawo ka sai ce kai ma ba nasa bane kun gane amma muka hada kai kowa aka za, kowa aka danne shi mu taru mu taimaka mu to gobe mu ma za mu tsira baki daya sannan dalili na hudu shine dalilin unsur akaka zaliman aw mazluman tsakanin Iran da kasar Yahudu waye azzalimi wa aka zalinta kowa ya san Yahudawa su suka zalunci Iran kai ne ka dinka babban riga ka sa a jikinka sai kake ka haramta dinka kowa dinka babban riga ya sa a jikinsa adalci ne wannan iran kasar yahudi ta mallaki makamin nukiliya a kasashen musulmi kaf pakistan ce kadai take da nukiliya ta kadai take da nukiliya duk kasashen musulmin nan sama da 54 iran ce pakistan ce kadai take da nukiliya sai suka ce to tunda mu mun mallaka sai suka ce ba wani wanda ya isa ya mallaki makami a duniya akwai adalci a cikin wannan tunda kuna da shi ko sai zama yana da shi don ana tsoron ka kana tsoro sai a zauna lafiya so da aka unsura kaka zaliman aw mazluman mun tabbatar cewa a wannan fada iran aka zalunta mai zaluncin su ne yahudawa so da haka muna taimaka musu da addu'a mu sa su a cikin sallolin mu a qiyamul lailin mu a wajen tarurrukan mu da wajen wa'azin mu mu ta addu'a Allah ya taimaka musu su shafe waccan kasa daga doron kan wa sannan akwai kuma dalili na karshe shine dalilin zamantakewa shi wannan zamantakewa da ake a duniya ko kaji ko kasuwan ka tashi raba duniya biyu zaka raba ta duniyar kafirai da duniyar musulmi to ko kaji ko kaso iran zaka sa ta ne a cikin duniyar musulmi ba a cikin duniyar kafirai ba to saboda haka koya za a yi dai dole mu yi hakuri mu goya musu baya mu yi musu addu'a mu taimaka musu Allah ya ba su nasara akan yahudu Allah kuma ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki wanda aka zalunta akan wanda ya zalunce shi Allah ya kawo duniya zaman lafiya masu kera makaman mugunta suke son su afkawa al'ummar duniya a kashe jama'a Allah kai ya ba su sa'a Allah kai ya ba wa yahudu sa'a akan al'umma ko a ina suke Allah muna roƙonsa afuwarsa kuma wannan bishara ce can ƙarshen ƙarshen duniya lokacin da mahadi zai bayyana annabi isa zai bayyana za a yi fadan karshe kuma da yahudi zai daga yahudi zai ji annabi sallallahu alaihi wasallama ba yahudi saboda wutar da za a dinga yi masa za su shiga bayan bishiya su kuya bishiya za ta ce zo nan ga ba yahudi ya zo ka kashe shi a bayan bishiya daya ce wata bishiya da yahudan suna ta shuka ta yanzu ita kadai ce za ta boye ba yahudi lokacin da wani ana fada lokacin a tsakanin misra ne da yahudu sai wani ya ga wani bayahudi wannan yace mun yadda annabin ku gaskiya ya faɗa amma ba ku bane ba ku bane yace saboda ku kuna zina kuna shan giya kuna fasadi kuna kada kada da rairayi kun ki bin shari'ar Allah kun ki bin dokan Allah dan haka mun san irin ku za mu gama da ku cikin sauki saboda kowa ba ku ba abin da annabin ku yace ba zuraka muna san taimakon Allah mu yi me mu rike tauhidi mu rike sunna mu hada kai mu yi karfi mu so juna saboda Allah mu ki makiyan Allah saboda Allah mu hada kanmu mu yi karfi guri guda mu rage sabo da laifuffuka mu tuba zuwa ga Allah mu gyara halayenmu Allah ka taimake mu baki daya subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta